ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wata'ala da ya kaddare haduwar mu a wannan majalisi mai albarka na masallacin cikin asibitin FMC dake garin Azare a jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin a wannan yammaci na juma'a 6 ga watan sha'ban hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 16 ga watan 2 shekara ta 2024 babi da muke karatu kansa har yanzu dai ba mu gushe ba muna cikin babin da ake mana bayani kan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da awarsa a boye da kuma mutanen da suka shiga musulunci a wannan lokaci to mutumin da muke magana kansa sahabi ne mai falala cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Suhaibur Rumi a halkar da ta gabata mun yi bayani dangane da yadda aka yi shiga musulunci yadda aka yi karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam to shine muka ce gabanin mu tsallaka mu je mutun na gaba cikin mutanen da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi yake da awarsa a boye akwai buƙatar mu duba wani sashe na falalar Suhaib ar-Rumi Allah yarda da shi za mu duba koda falala 5-6 sai mu tsallaka zuwa mutun na gaba cikin mutanen da suka karbi musulunci a farko-farkonsa yayin da annabi yake da awarsa a boye daga cikin falalar wannan sahabi mai girma Suhaib ar-Rumi Allah yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba masa ya jinjina masa sakamakon shigansa musulunci da wuri kamar yadda yazo cikin hadisin da aka samo daga Abu Umama al-Bahili Allah yarda da shi ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce waɗanda suka yi rigaye wajen shiga musulunci mutane hudu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni na riga Larabawa shiga musulunci Suhaib kuma ya riga Rumawa shiga musulunci Bilal kuma ya riga Habashawa shiga musulunci sai Salmanul Farisi kuma ya riga Farisawa shiga musulunci su hudu yace su suka yi riga yayin wajen karban musulunci a bangaren Larabawa Annabi ne ya riga idan an dawo bangaren Rumawa Suhaib idan an dawo bangaren Habashawa bakaken fata Bilal in an dawo bangaren Farisawa Salman to waɗannan sune waɗanda suka yi rigaye mutane guda hudu inji Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi Imam al-Bazzar ya fitar da shi cikin Musnad dinsa Imam al-Tabarani ya fitar da shi cikin Mu'jam dinsa sannan kuma Imam al-Bazzar yace hadisi ne wanda yake mai kyau amma Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa ya raunata hadisin kenan hadisin wasu malamai na hadisi sun inganta shi wasu kuma sun raunata hadisi din. Amma dai abinda za mu fahimta daga hadisin cikin waɗanda suka yi rigaye daga cikin al'ummarsu, Suhaib yana ciki. Falalarsa ta biyu da malamai suke ambato, yana cikin mutane na farko-farko wanda suka bayyana musuluncinsu. Mun san wanda ke musulunta yana ɓoye musuluncinsa ne a wancan lokaci, tunda da'awar ma ai a ɓoye ake yinta. To saboda haka wanda ya musulunta baya bayyana musuluncin nasa saboda tsoron tsangwama da cutarwa na mutan Makka. To amma akwai mutanen da suka musulunta ba su ɓoye musuluncin nasu ba, kamar yadda Imamu Mujahid ɗaya daga cikin tabi'an musulunci ya bayyana cewa waɗanda suka bayyana musuluncinsu mutane guda bakwai, daga ciki sai ya ambaci Suhaib Ar-Rumi, shi da ya musulunta ya zo ya bayyana musuluncinsa bai ɓoye ba. To wannan ma malamai na lissafa shi cikin falalar wannan sahabi mai girma Suhaib Ar-Rumi. Falalarsa ta uku, ya halarci duk yaƙuƙuwan da annabi ya fita. Ya halarci yaƙin Badar, ya halarci yaƙin Uhud, ya halarci yaƙin Khandaq, ya halarci sulhul Hudaybiyya, ya halarci fathu Makka, ya halarci yaƙin Hunain, ya halarci yaƙin Banul Mustalik, ya halarci yaƙin Tabuka. Duk yaƙuƙuwan da annabi ya fita, ya fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan mun duba yaƙuƙuwan da annabi ya fita, mafi girma cikinsu yaƙin Badar, saboda duk wanda ya halarci yaƙin Badar Allah ya masa afuwa. To kaga Suhaib yana cikin wanda suka halarci yaƙin Badar. Sannan kuma ya halarci sulhul Hudaybiyya, annabi ya yi shaida ma duk wanda ya halarci sulhul Hudaybiyya cewa wuta ta haramta gare shi. Sannan Allah ya bayyana cewar ya yarda da su a yayin da suka yi mubaya'a wa annabi ƙarƙashin bishiya a Hudaybiyya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajar. Falalarsa ta hudu, mutum ne mai yawan ciyar da abinci. Mun san ciyarwa abu ne mai girman gaske gurin Allah, Allah yana son masu ciyarwa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi a addinin musulunci me yafi alheri. Annabi ya ce ciyar da abinci da yin sallama ma wanda ka sani ma da wanda baka sani ba. Cikin addinin musulunci ba abin da ya kai waɗannan abubuwa falala da alheri. To shi Suhaib mutum ne wanda in dukiya ta shigo hannunsa zai sayi abinci ya ciyar da mabukata da miskinai da talakawa da marasa shi. Har Sayyidina Umar lokacin da ya zama khalifa, Allah yarda da shi, ya tuhumi Suhaib tuhuma guda uku. Tuhuma ta farko, yake ce masa me yasa kake alkunya da Abu Yahya. Alkunya shine a kira mutum da sunan ɗansa saboda girmamawa, kar a kira sunansa. Misali yana da ɗa Muhammad, sai a ce masa baban Muhammad, maimakon a kira sunansa don girmamawa sai a kira shi da baban Muhammad. To shi Suhaib ba shi da ɗa Yahya, amma ana ce masa Abu Yahya, baban Yahya. To shi ne Sayyidina Umar ya ce me yasa yake alkunya da baban Yahya alhali ba shi da ɗa. Sannan tuhuma ta biyu da Sayyidina Umar ya masa, me yasa yake danganta kansa ga Larabawa alhali shi ya fito daga cikin Rumawa, ba ana ce masa Suhaibur Rumi ba. To me yasa yake danganta kansa ga Larabawa? Sai tuhuma ta uku, me yasa yake ciyar da abinci ciyarwa mai yawa wanda kamar surar na nuna akwai almubazzaranci a ciki? To yanzu Sayyidina Umar yana jira ya ji amsoshin waɗannan tuhuma guda uku daga Suhaib Ar-Rumi, Allah yarda da su gaba ɗaya. Suhaib da ya tashi sai bayar da martani wa Sayyidina Umar. Martani na farko, ya ce alkunya da kake batu cewa na yi alkunya da Abu Yahya alhali ba ni da ɗa, ya ce to ba ni na yi wa kaina ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya mun wannan alkunyar, ni kuma abinda manzon Allah ya mun dole in rungume shi. Manzon Allah ne yake mun alkunya da Abu Yahya, yake ce mun Abu Yahya. To kaga alkunyar da manzon Allah ya mun, zan rungume ta hannu bibbiyu. Ya ce to amma cewa da kai me yasa nake danganta kaina daga cikin Larabawa alhali ni na fito daga cikin Rumawa, yace asali na ni daga cikin kabilar Larabawa nake, na fito da kabilar Banu Namar, su kuma kabila ce cikin kabilun Larabawa. To amma dalilin da yasa ake ce mun Suhaibul Rumi, ina dan kankani Rumawa suka dauke ni suka gudu da ni suka yi kidnapping dina, naje na girma a hannunsu, to sai ake danganta ni gare su, amma ni asali na daga cikin Larabawa nake. Yace to amma kuma batun ka cewar ina yawan ciyar da abinci har kaman akwai almubazaranci a ciki, yace to dalilin kuma da yasa nake haka duk dukiyar da ta shigo hannuna zan sayi abinci in ciyar da masu bukata, talakawa, miskinai, fakirai. Naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa khiyarukum man at'ama at'ama wa radda salama, yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin ku shine wanda ya ciyar da abinci kuma ya mayar da sallama. In amma sallama dole ka mayar, wani zaka masa sallama kaman ka watsa masa wuta, wajibi ne in amma sallama ka mayar. Ita sallamar a karon farko ba wajiba bace, ana so da ya yi, to amma kai in an maka dole ka mayar saboda Allah yayi umurni, idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, in an gaishe ku da wata gaisuwa to ku mayar da kwatan da wacce ta fita ko kuma kwatan kwacinta. Saboda haka Annabi ya bayyana cewar mafi alkhairin mu shine wanda ya ciyar da abinci kuma ya mayar da sallama, musamman yanzu a zamanin da muke ciki yan uwa. Wallahi akwai matar da labari ya iso ni cewa ta mutu da yunwa, wallahi da yunwa ta mutu satin nan, ta je jeji ta je tayo diyadiya, diyadiyan ma bata samu ba, ta zo ta dafa ta ba ƴaƴan, ita bata ci ba saboda in za ta ci ba zai ishe su, wallahi da asuba ta rasu, kuma aka ce yunwa ne kashe ta cikin azare nan, cikin garin azare, karkaje da nisa. Saboda haka ƴan uwa masu shi da Allah ai ta ciyarwa, wallahi yanzu duk wanda ya ciyar ba karamin kima zai samu gurin Allah ba, wallahi da yawa abin da za su ci a yanzu yafi karfin su, saboda a yanzu fa babu abinci mai sauki, gero da dawa ne duka zaka ji 300,000, 300,400, to in banda shi fa sai me, garin kwakin ma 1,000 kaza, babu abin da talaka zai siya ya ci abinci da shi a yanzu babu. Wani awuni 1,000 wallahi tafi karfinsa, wani 500 ma tafi karfinsa awuni, kuma yana da iyalai, yana da mata, yana da ƴaƴa, zai fita ya buga bai samu ba. ‘Yan uwa a dage ai ta ciyarwa, ba mu san irin budin da Allah maɗaukakin sarki zai mana ba, waɗanda Allah ya yalwata musu ya buɗa musu a sake hannu a ciyar da bayin Allah, ana buƙatan abinci, ana buƙatan abinci. Kuma mun ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khiyarukum man at'ama at'ama, mafi alkhairin ku wanda ya ciyar da abinci, to kuma musamman a wannan lokaci da muke ciki, aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, yanzu muna cikin lokaci dhi masghaba, matsanancin yanayi ake ciki a yanzu ƴan uwa, abincin yayi tsada, kuɗin kuma babu, mutane ana fama da yunwa, galibi yanzu cututtukan mutane ta yunwa ce, matsalolin mutane da damuwar su ta yunwa ce. Saboda haka ƴan uwa a dage da ciyarwa, wanda Allah ya yalwata musu ya hore musu, to yanzu fa dama ta samu neman aljanna, ku ba Allah rance, Allah sai ninka muku ninkin ba ninkin. Man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu ad'afan katira, waye zai ba Allah rance, kyakkyawar rance Allah ninninka masa ninninkawa mai yawa. Ai in ba amince ba a tarihin Sayyidina Uthman da ya gabata, mun bayyana kimarsa da falalarsa a wannan gaba, da irin agaji da ya bayar a wannan gaba, da taimako da ya yi a wannan gabar, wannan ya sa ya samu kima da matsayi gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Zamanin Sayyidina Abubakar an yi matsanancin yunwa, wanda mutane suka shiga aku har suka je suka kokawa Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar ya ce ku je ku yi ta'addu'a, Allah zai kawo mana mafita. Haka ya faru da Hamsi, can da yamma sai ga raƙuma aka ce kusan 1,000 suna ɗauke da abinci, abinci mai tarin yawa, sun shigo garin Madina, ba su zame ko ina ba sai ƙofar gidan Sayyidina Uthman, Allah ya yarda da shi. to dube da cewa sayyidina Uthman dan kasuwa ne, take ɗan kasuwa suka yi cincirundo a kofar gidansa saboda akwai kuɗin sarin amma ba abincin, suna so ya saran musu su kai kasuwa su sayar su ciri, ba sun san za a zo aiwar wasu a siya. To da suka zo tunda ana cikin wani yanayi matsananci, sai suke nema sayyidina Uthman ya sayar musu da wannan abinci, sai suka ga alamar safa kamar ba zai sayar musu ba. To shine suka kwadaitar da shi da riba mai yawa, cewa akan kowane dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami ɗaya, kan kowane abu da ya siyo dirhami ɗaya na abincin nan za su bashi riban dirhami. Yace ya kasa, an siya sama da haka. An tuno wannan kisa? Suka ce to kan kowane dirhami ɗaya za su bashi dirhami biyu riba. Yace ya kasa, an siya sama da haka. Suka ce kan kowane dirhami ɗaya za su bashi riban dirhami uku. Yace ya kasa, an siya sama da haka. Suka ce to za su bashi riban dirhami hudu. Yace ya kasa, an siya sama da haka. Suka ce za su bashi riban dirhami biyar. Yace ya kasa, an siya sama da haka. Suka ce kai, a Madina dai suna ga babu wani babban ɗan kasuwa da ya kai su da zai iya sayan wannan haja ta sayyidina Usman ya bashi ribar da ya haura dirhami biyar. Suka ce to gaya musu wane ne ya siya haka. Yace Allah. Allah ya siya sama da yanda kuka siya. Allah ya bashi riban dirhami goma akan kowane dirhami ɗaya. Inji sayyidina Uthman, ce Allah madaukakin sarki ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha, idan ka zo da kyakkyawa kwaya ɗaya za a baka kwatankwacinta guda goma. To saboda haka yanzu idan ya ɗauki abu na dirhami ɗaya ya bayar, Allah zai bashi riban dirhami goma. Saboda haka na ya zaɓi riba Allah akan ribarsu. Yace duk a raba abincin cikin Madina, duka aka raba aka ce wallahi a ranar ba wanda ya kwana da yunwa. Abincin aka raba, raƙuman kuma duk aka yayyanka aka rarraba gidaje gidaje, raƙuma 1000 ba gidan da bai samu abinci ba. To haka ya kamata masu hannu da shuni wanda hannunsu ke cuɗan bayansu suna yi a yanzu, ba su san irin buɗin da Allah zai musu ba. Wallahi ƴan uwa ni na jarraba na gani, wallahi in ka ciyar da kaɗan sai kuma ka ga ta nan ta can Allah ya bubbuɗa maka, sai ka ga inda riƙewan kai ma da kama yi asara. Wallahi in ka ciyar da 1000 sai ka ga ta ƙofofi da yawa Allah ya ninninka maka ka samu 5000-10000. Wallahi ni na jarraba na gani kuma ku jarraba ku gani, wallahi a jarraba a gani. In ka ciyar da kaɗan sai Allah ya ninka maka mai yawa, in ka ba da kaɗan sai Allah baka mai yawa. Alƙawari ne na Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mudhifuna, duk wani abu da kuka kawo na ciyarwa na zakka kuna neman yadda Allah da shi, to irin wannan su ake ninninkawa. To wannan falala ce ta Suhaib, mutum ne mai ciyar da abinci, duk abin da ya shigo a hannunsa sai ya sai abinci ya raba wa mabukata. Falalarsa ta biyar, Allah yarda da shi. Lokacin da aka soki sayyidina Umar, Allah yarda da shi, Abu Lu'lu'at al-Majusi ya zo da wukarsa mai baki biyu ya shafe ta da dafi ya daba sayyidina Umar. Sayyidina Umar ya faɗi jini na zuba, aka ɗauke shi ranga-ranga ruwa-ruwa aka tafi da shi gidansa, alamu ajali ne yazo, wannan zai zama ajalinsa. To tunda shugaba shike jan mutane sallah, yanzu kuma an yi rauni wa shugaba, gashi nan kwance cikin jini, sai ya suma ya farfado, ya suma ya farfado. To babbar damuwar sayyidina Umar ita ce al'amarin sallah. Sayyidina Umar yana maida hankali kan al'amarin sallah, ya rubuta wasiƙa ya tura wa gwamnoninsa cewa mafi alkhairin abu da talakawansa za su aikata wanda ya fi soyuwa gurinsa shine su kiyaye sallah, su karanta wa talaka cewa gafa mafi muhimmancin abu gurin sayyidina Umar, duk wanda ya kiyaye ta ya kiyaye addininsa, duk wanda ya tauye ta to abin da bai kai ta ba zai fi tauye shi sama da ita. To shi yasa sayyidina Umar lokacin da aka soke shi yana kwance cikin jini, maimakon ya ji da kansa a hankalinsa yana kan sallah, sai ya ce to daga yanzu har zuwa a naɗa jagora wanda zai ci gaba da jan mutane sallah shine Suhaibur Rumi. To sai zamanto tunda aka yi rauni wa sayyidina Umar, har zuwa lokacin da Allah ya dauki rayuwarsa. Suhaibu ne yake dan mutane sallah a masallacin Annabi. Bayan Sayyidina Umar ya rasu, ai gabanin a nada wanda zai maye gurbin Sayyidina Umar shine Sayyidina Uthman. An share kwanaki hudu kamar yadda muka yi bayani a baya. To kwanaki hudun nan duka da aka yi ana kokarin zakowa da tantance waye zai maye gurbin Sayyidina Umar ya zama jagora. Suhaibu Ar-Rumi shi yayin tajan mutane sallah da wasiyar Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Kuma lokacin da aka soke shi din, ai mun san bai sallah asuba ba, yayi kabbara ce ta raka'a farko, kabbara harama. Zai fara karatu sai aka ji yana cewa qatalani qatalani kal, kare ya cinye ni, kare ya cinye, da aka daba masa wannan wukar. Tunda a duhu suke sallah, ba wanda ya ga abin da shi mutumin nan yayi, ba kamar mu da yanzu da ake sallah cikin haske ba, duk abin da mutum zai kana ganin sa. To amma su a duhu suke sallah. Aka tafi da shi gida ya suma, can har gari ma ya waye, rana ta fito bai sallah asuba ba. Da ya farfado sai aka ce masa ba kai sallah asuba ba, yace haka ne. Yace la hadza fil islam liman taraka salah, yace babu rabo a musulunci ga wanda ya bar sallah. Kenan abin da Sayyidina Umar yake nufi, ba musulmi bane wanda ya baya sallah, ba musulmi bane koda bai musanta wajibcin sallah ba, ya fita daga musulunci. Falalarsa ta ƙarshe wacce zamu karkare a kanta, Allah yarda da shi. Suna zaune wata rana shi Suhaibu da shi da Bilal da Salmanul Farisi, su uku suna zaune. Wannan abun ya faru bayan sulhul Hudaybiyya. Suna zaune sai Abu Sufyan ya zo ya wuce ta gabansu. Sai suka ce kash takobi bai sha haƙƙinsa ba daga wuyan maƙiyin musulunci. Takobi bai samu haƙƙinsa ba daga wuyan maƙiyin musulunci, shine Abu Sufyan. Ma'ana ina ma da a ce an sara wuyansa kawai, an huta da shi, tunda yana cikin jagororin mushrikai da yake jagorantar mushrikai duk sanda za a zo a yaƙi da musulmai. To shine da aka tsaida yaƙi, mun san a sulhul Hudaybiyya an tsaida yaƙi. Annabi ba zai yaƙi mutan Makka ba, Quraisha su ma ba su yaƙi Annabi ba. To yanzu tunda an tsaida yaƙi, ai ba wanda zai je ya taba wani cikin mushrikai ko? To shi wannan yasa suke ciza yatsa na tsaida yaƙin da aka yi. An tsaida yaƙi tsawon shekaru goma a huta, Annabi ya huta, su ma su huta. Tunda ai tun hijira Annabi daga Makka ya koma Madina, shekara ta biyu ake ta ɗauki ba daɗi tsakaninsa da mutanen nan. Kaga a shekara ta biyu an yi yaƙin Badar, akwai kuma wasu yaƙuƙuwa ƙananu gabanin Badar. To bayan Badar kuma an yi wasu ƙananu, duk da dai ba a samu artabu sosai ba, shi yasa ba za a ji sun shahara ba a tarihin musulunci. Wanda suka fi shahara sai ka ji su Badar ne, su Uhud, su Khandaq. Wannan duk tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutan Makka akai ta ɗauki ba daɗin nan. To shine a shekara ta shida aka rubuta yarjejeniya akan a tsayar da yaƙi tsakanin Annabi da mutan Makka. To shine Abu Sufyan da yazo wuce, tunda yanzu an tsaida yaƙi ai ba wanda zai taba jininsa. To shine su Bilal, su Suhaib, su Salmanul Farisi suke ciza yatsa cewa kash takobi bai sha haƙƙinsa ba, ba'ana bai sha jinin maƙiyin Allah ba. Me yasa? Saboda an tsaida yaƙi, yanzu ba wanda zai taba shi. Yanzu zai wuce tafi furi, abunsa ba mai taba shi. Me yasa an tsaida yaƙi? Ba yaƙi tsakanin Annabi da mutan Makka. To shine suke ciza yatsa cewa shi takobi bai sha jinin maƙiyin Allah ba, takobi bai samu haƙƙinsa ba a wuyan maƙiyin Allah. To a lokacin da suke wannan maganar, Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi ya ji su, sai ya ce kai kuke irin wannan maganar wa dattijo cikin dattawan Qurayshawa kuma shugaba cikin Qurayshawa. Mun fahimci bayanin me yasa Sayyidina Abubakar ya yi wannan maganar, saboda ya fahimta daga Annabi. Annabi na nuna cewa Qurayshawa suna da kima, Qurayshawa suna da daraja, suna da falala. Annabi ya bayyana haka. Dan hatta a cikin kafiransu, kafiran Qurayshawa sun fi falala a kan sauran ƙabilu wanda ba Qurayshawa ba. Mun gane bayanin. Annabi ya ce al'a'immatu min Quraysh, shugabanni in an tashi zaba ana zaba ne daga Quraishawa, me yasa hum ausatul arabi nasaban wadara, su Quraishawa sun fi falala cikin Larabawa ta fiskar nasabarsu, nasabarsu nasaba ce madaukakiya ta fita sauran Larabawa. Sannan wadaran daga da kuma garin da suka fito, garin da suka fito yafi na sauran Laraba, garuruwan sauran Laraba falala, garin Makka gari ne mai falala yafi sauran garuruwa falala. To shi yasa Annabi yace in an tashi zaben shugaba a zaba daga cikin su, saboda suna da kima ta bangarori guda biyu, bangaren garin da suka fito da bangaren kabilar da suka fito cikin ta. Yace muslimuhum tabu'un li muslimihim wa kafiruhum tabu'un li kafirihim, in an zo batun zaba jagora, sawa'un a cikin musulmai ne to ba Quraishi ake zaba, sauran Laraba he dai su zama mabiya, imma a cikin kafurai ne ba Quraishi ake zaba, sauran kafuran Laraba he dai su zama mabiya. To wannan ne yasa Sayyidina Abubakar ya musu wannan martani, saboda ya ga yanda Annabi ya nuna falalar wannan kabila da kimarta da darajarta da matsayinta gurin Allah, kabilar Quraishi. Shi yasa ma Allah yasa Annabin sai fito daga cikin ta. To tunda kabila ce mai falala, to kenan wanda zai fito daga cikin sa shi ma yana da daukaka. To shi yasa Sayyidina Abubakar ya musu wannan martani, yace kuna fadin irin wannan magana wa dattijo cikin dattawan Quraishawa, kuma shugaba cikin Quraishawa, kamar ba sa girmama kabilar Quraishawa in har sun yi wannan magana. To amma sai Sayyidina Abubakar da yayi wannan maganar sai ji bai nitsu ba a zuciyarsa, saboda kaman ijtihadi yayi. To sai je gaya wa Annabi gashi abin da ya faru, ga abin da Salman da Suhaib da Bilal suke faɗi game da Abu Sufyan. Abu Sufyan ne zo ya wuce ta gabansu, suke cewa kash takobi bai samu haƙƙinsa ba, bai sha jinin maƙiyin Allah ba, suke faɗi akan Abu Sufyan. Ni kuma nake ce musu yanzu za ku na irin wannan maganar wa dattijo cikin dattawan Quraisha kuma jagora cikin jagororin Quraishawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wani martani ya mayar wa Sayyidina Abubakar, yace ya Abubakar la'allaka aghdabtahu, wannan maganar da kai kaifa zai iya yuwa fa ka fusata Suhaib da Salman da Bilal. Annabi yace la in aghdabtahum laqad aghdabta rabbaka, yace in har ka fusata mutane guda uku nan ya Abubakar, to ka fusata ubangijinka. Kenan fusata su fusata ubangiji ne, fusata Salman al-Farisi da Suhaib al-Rumi da Bilal al-Habashi, fusata ubangiji ne subhanahu wa ta'ala. To sai jikin Sayyidina Abubakar yayi sanyi, hankalinsa ya tashi, saboda su duk abin da zai sa su fada cikin fushin Allah da manzansa ba sa son sa, fito na fito suke da shi, gudun sa suke yi, kamar yadda muke gudun mutuwa, yadda muke gudun mutuwa haka suke gudun fushin Allah da manzansa. To shine jikinsa ya hau bari, jikinsa ya haurawa, hankalinsa ya tashi, zuciyarsa ta kada, hantarsa ta kada, take taho gurin waɗannan bayin Allah guda uku, Salman al-Farisi, Suhaib al-Rumi, Bilal al-Habashi. Yace ya ikhwani aghdabtukum, yan uwana na fusata ku maganar da nayi dazu. Sai suka ce la baka fusata mu ba wallahi. A ƙarshe ma sai suka ce yaghfirullahu laka ya akhana, Allah madaukakin sarki ya maka afuwa abinda ka fadi, mu dai bamu fusata ba, ranmu bai baci ba, kuma ma abinda ka fadi muna roƙon Allah ya maka afuwa, saboda ƴan uwantaka ta musulunci da take tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan riwaya da muka karanta ƴan uwa, Imam Muslim ya fidda ita cikin sahihinsa, riwaya ce wacce take ingantacciya. Wannan kadan daga cikin falalar Suhaib ar-Rumi, Allah yarda da shi, ya rasu a cikin garin Madina a shekara ta 88 bayan hijira. Wasu malaman suka ce a'a ba shekara ta 88 bace, shekara ta 39 Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa. Lokacin da ya rasu yana da shekara 73 a duniya, an burne shi a makabartar mutan Madina wacce ake kiranta da Al-Baqi'ul Gharqat, anan kabarinsa yake har yanzu, Allah yarda da shi. To wannan yana cikin jerin mutanen da suka karbi musulunci a yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da awarsa a boye. To sai mutun na gaba yace wa Ammaru bin Yasir al-Ansi, wannan shine mutun na gaba cikin jerin mutanen da suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da annabi yake da'awar sa a boye. Idan za a tuna a bayani da muka yi a tarihin Suhaibur Rumi, ai mun yi bayanin yanda aka yi Ammaru ya musulunta, ko cewa Suhaib lokacin da annabi ya zo ya fara da'awar sa a boye, Suhaib ya ji labari, Suhaibur Rumi ya ji labari, to shi kuma dama ibadar da mutan Makka suke yi ta bautar gumaka yana kyamatta, saboda yana gabata da amfani, ba za ta amfanan masa da komai ba, su karan kansu gumakan ba za su iya tarewa kansu cuta ba inda za ta dumfaro su, to ina ya ga wanda zai bauta musu? To shi dama tuntuni Suhaib yana da wannan tunani. To da ya ji labarin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, sai ya yi sha'awar ya je ya ji bayani kan addinin, ya je ya ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ne ya tambaya, aka bayyana masa inda annabi yake, annabi yana Darul Arkam bin Abil Arkam. Wannan in ba a mance ba, mun bayyana a makon da ya wuce. Suhaibu ya je kofar gidan yana shirin shiga, gabanin ya shiga sai ga Ammar shi ma ya taho. Shi ma Ammar irin na Suhaibu. Labari ya iske shi cewar ai annabi ya zo da addini yana kiran mutane a boye. To da ya kalli addinin kuma sai ga ya fi tsafta, ya fi nagarta sama da addinin da mutan Makka suke bauta da shi na bautan gumaka. To shi ma abin da ya kawo shi kenan ya zo ya ji bayani daga bakin annabi. To da ya zo sai riske Suhaibu a kofa, sai yake tambayar Suhaibu, me ya kawo ka nan? Saboda kowa a tsarge fa yake, saboda mutan Makka sun kasa sun tsare, annabi shi yasa yake ta da'awar a boye, tsoron tsangwama da cutarwa da kuma me zai je. To kaga kowa bai yadda da dan uwansa ba, shi Ammar da yazo bai yadda da Suhaibu ba, kar dan leken asiri ne fa na mutan Makka, ya je ga ya musu, su kuma su zo su ta gana masa azaba. Sai yake tambayar sa me ya kawo ka, shi ma bai yadda da Ammar ba, yace kai din me ya kawo ka? Yace na ji an ce Muhammad yana wasu bayanai, to shine nazo in ji bayanan, in gaya bayanan ke, nace yace ni ma abun da ya kawo ni ke. To kaga kenan duka manufa ɗaya ta taho da su gurin annabi, duka suka shiga gun annabi, annabi ya musu bayanin addinin musulunci, suka nutsu suka gamsu cewa shine addinin gaskiya, tare suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi ma shi yasa anan gurin da aka ambata mana Suhaib, aka biyo baya da ambatan Ammar bin Yasir al-Ansi, wato ya fito da kabilar Banu Ans. Shi Ammar asalinsa bawa ne, Ammar bin Yasir bawa ne, aka yi zama bawa saboda mahaifiyarsa da ambatanta zai zo nan gaba, Sumayya baiwa ce, baiwa ce. To mahaifin Ammar Yasir da ya shigo garin Makka ya taho daga Yaman, sai aka auren masa da Sumayya, ubangidanta ya auren masa da ita. Zamu ga bayani takaitacce ita ma a kanta, ambatanta zai zo nan gaba kusa ba nisa. To da ya auren masa da Sumayya, kaga baiwa in ta haihu ɗanta zai zamanto shi ma bawa, kuma zai zama ƙarƙashin ubangidanta. To shi ne sai aka haifi Ammar a matsayin bawa, ubangidan Sumayya sai ya ɗanta Ammar. Kaga kenan asalin Ammar bin Yasir bawa ne aka ɗanta shi, yana cikin waɗanda aka yi ta gana musu azaba da shi da mahaifinsa da mahaifiyarsa. Mahaifinsa da mahaifiyarsa duk a azabar da aka yi ta gana musu suka mutu, saboda sun karbi musulunci. Imamul Hakim ya fitar da hadisi cikin littafinsa Al-Mustadrak, yana bayyana irin azabar da aka gana wa Ammar ɗan Yasir da shi da mahaifansa. Yace mushrikai sun zo sun kama Ammar, sun tafi da shi, suna ta gana masa azaba, suka ce ba za su kyale shi ba har sai ya kausasa harshe kan annabi, ma'ana ya faɗi maganar da bata dace ba kan annabi, kuma ya jinjina wa allolinsu, gumakansu kenan, ya yabi allolinsu ya jinjina musu, suna ta ɗanɗana masa azaba, suna ta gana masa azaba har ya faɗi maganar da suke so game da annabi, ya faɗi maganar da bata dace ba game da annabi. Riwayar dai bata fayyace wace irin magana ce ya faɗa ba, sannan ya faɗi magana ta jinjina da yabowa gumakansu. To bayan sun sake shi, sai ya ji kamar shi kan ya shiga uku ya halaka, ya halaka tunda ya faɗi maganar da kamar bata dace ba akan annabi, kuma yayi jinjinawa gumakansa sai yake ga shi kan mafa kaman ma ya ma fayirin dafa, hankalinsa sai ya tashi sai taho ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lokacin da ya taho ga annabi, annabi yana ganinsa jikinsa ya bashi cewar akwai wani abu kamar akwai matsala, sai yake tambayansa me yake faruwa ne ya Ammar. To sai ya kwashe labari ya juye wa annabi ya ce, na haɗu da sharri yau ya Rasulallah, ni kan yau na haɗu da gamona, ai mushrikan nan da suka kama ni suka dinga gana min azaba, sai da suka sa ni na faɗi magana mara daɗi a kanka, sannan kuma suka sa na ambaci allolinsu abin bautansu da alheri na jinjina musu. Sai annabi ya ce, to ba wani abu kwantar da hankalinka, lokacin da kake faɗin magana maras daɗi a kaina yayi zuciyarka take, yayi kaji zuciyarka? Ya ce, ai lokacin da nake faɗin wannan maganar zuciyata cike take da ƙaunarka, cike take da imani da san Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi ya ce, to karka damu, in adu fa'ud, gobe ma in suka sake rinka tsaka, suka sake saka dolen dole, sai ka faɗi maganar da bata dace ba a kaina, ka sake faɗi amma zuciyarka ta zama tana cike da ƙaunata da kuma imani, gobe ma in sun sake kai ma ka sake, karka damu ba wani abu. To shine aka saukar da aya ta Alkur'ani, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, Allah ya tabbatar da Ammar bisa abin da yayi ba kuskure bane, illa man ukriha, sai wanda aka tilasta masa ya faɗi kalmar kafirci, tunda faɗin maganar da bata dace ba game da annabi kafirci ne, sai wanda aka tilasta masa ya faɗi kalmar kafirci ya faɗa a baki amma zuciyar babu kafircin cike da imani, wannan an masa afuwa ba matsala. Shine addu'ar da muke a ƙarshen suratul baqara, cewa Allah kar ya kama mu bisa abin da muka yi wanda aka tilasta mana. Sannan annabi ya ce, an ɗaga ƙafa wa mutum abin da ya yi bisa tilasti ba da zaɓinsa ba, ba da ganin damansa ba, an ɗaga wa mutum ƙafa an masa afuwa. Ammar ɗan Yasir sahabi ne wanda yake da falala mai tarin yawa, za mu ambaci kaɗan daga cikin mu wuce ba sai mun ɓata lokaci sosai ba. Daga cikin falalar Ammar ɗan Yasir, ya yi hijira guda biyu, ya yi hijira daga Makka ya koma Habasha, lokacin da aka yi ta cutar da wanda suka shiga musulunci masu rauni, aka yi ta tsangwamansu, aka hana su su sake su yi ibada a sake, annabi ya ce, to ku tafi Habasha, gari ne da sarkin wannan gari baya bari a cutar da duk wanda ke zaune a garinsa, ko da ba akan addininsa yake ba, sarki ne wanda yake adili, ku tafi can ku samu sake wajen yin ibadarku. To shine Ammar ya yi hijira tare da waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha. To bayan sun dawo an musu ƙarya cewa ai duk mutan Makka sun musulunta, haka aka yi musu ƙarya, jita-jita ya watsa a Habasha cewa ai duk mutan Makka sun musulunta. To su dama abin da yasa suka yi hijira zuwa Habasha, saboda mutan Makka sun tsangwame su, sun hana su sake su yi ibada. To yanzu tunda mutan Makka sun musulunta, bari su dawo Makka, ai Makka ta fi musu daɗin zama, tunda ba garin da suka sani banda Makka. To da suka dawo Makka sai suka tarar maganar ba haka take ba, sai abin ma da ya ƙaru na tsangwama da cutarwa. To shine a shekara ta 13 da fara yi wa annabi wahayi, aka musu umarni su yi hijira su koma garin Madina, lokacin da mutan Madina suka karbi musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai zamanto duk wanda ya hijira zuwa Habasha yana da falala, sannan ya wanda ya hijira zuwa Madina yana da falala. Shine annabi ya ce, man kana hijratuhu ila Allahi wa rasuli fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli, duk wanda ya hijira dan Allah, Allah ne ya yi umarni bari na yi don cika umarnin Allah, annabi ne ya yi umarni bari na yi don cika umarnin manzon Allah, to wannan fa hijratu ila Allahi wa rasul, sakamakon hijirarsa tana ga Allah da manzonsa. Saboda haka Ammar ɗan Yasir yana cikin wanda suka samu wannan sakamako na wannan hijira da suka yi don neman yardar Allah maɗaukakin sarki. Falalarsa ta biyu da malamai suka ambata, ya yi sallah alƙibla biyu, kamar ya alƙibla biyu. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hijira daga Makka ya dawo Madina, yana kallon Baitul Maqdis ne. Sanda aka saukar wa annabi sallah shekara ta 10 bayan hijira, ina annabi yake kallo? Kaaba yake kallo ko? can a Makka ba matsala ko ina annabi ya ga dama zai iya kalla yanzu in kana Makka in ka ga dama ka kalli gabas in ka ga dama ka kalli yamma in ka ga dama ka kalli kudu in ka ga dama ka kalli arewa kai dai muhimmi ka kalli dakin Ka'aba in ta gabas kace ka kallo yamma in ta yamma kace ka kallo gabas in ta kudu kace ka kallo arewa in ta arewa kace ka kallo kudu ko ta ina kace ka kalli dakin Ka'aba shine muhimmi to kaga Makka ba matsala to amma da annabi ya hijira daga Makka ya dawo Madina sai zama umurnin Allah shine ya kalli Baitul Maqdis Baitul Maqdis kuma nan ne mutum Yahudawan da suke rayuwa a Madina nan suke kallo su yi sai ibada su annabi kuma baya sha'awar kallon Baitul Maqdis me yasa saboda annabi baya so duk ibadar da yake yi tayi kamanceceniya da ta kafirai shi yasa annabi ya mana umurni cewa idan mun zo zamu yi ibada kowa Allah zamu yi ibadar kar mu yi a lokacin da wanda suke yi ma wani Allah suke ibada sannan kowa Allah zamu yi ibada kar ibadar ta mu surata tai kamanceceniya da waɗanda suke kafirai wanda suka kafirce wa Allah muna da misalai da yawa a wannan gabar ai annabi yayi azumin ranan Ashura ko Yahuda dama sun saba suna yi sai ga sun yi kamanceceniya shi da Yahudawa sai ce to ba zai saba musu saboda baya so yayi ibada tai kamanceceniya da na waɗanda suke kafirai sai ce to ba idan ya saba musu zai azumci ran 9 da ran 10 Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni abar arfa kafin rana ta fadi ko bayan rana ta fadi na'am kafin rana ta fadi ko bayan faduwar rana mushrikai yaushe suke barin arfa bayan faduwar rana to sai annabi ya ce in an tashi a bar arfa kafin rana ta fadi me yasa mushrikai sai rana ta fadi suke barin arfa a saba musu suna tsayuwan arfa idan an kwana a Muzdalifa in gari ya waye mushrikai ba sa barin Muzdalifa sai rana ta fito annabi sai ya ce a saba musu kafin rana ta fito ai maza a bar Muzdalifa gashi su ma suna kwanan arfan to dan a saba musu sai a bar Muzdalifa kafin rana ta fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi sallah lokacin da rana ta yi ja take fitowa me yasa saboda masu bautar rana a lokacin suke mata sujjada to kai duk da ba ranar kake bauta ba Allah kake bautawa to ka saba musu a lokaci in ka tashi bauta Allah ka kakkayi a lokacin da masu bautan wani Allah suke yi sannan ya hana a yi sallah lokacin da rana take tsakiya me yasa saboda a lokacin masu sujjada wa rana suke mata sujjada sannan ya hana a yi sallah lokacin da rana ta yi ja ta je yamma tana shirin faduwa saboda a lokacin masu bautar rana ke mata sujjada kai kuma duk da ubangijinka zaka yi wa sujjada Allah zaka yi wa sujjada Allah zaka yi wa sallah to kar kai a lokacin da masu bauta ma wani Allah suke bautan wani Allah mun fahimci wannan bayani da kyau to wannan tsari ne na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa baya sha'awar yin sallah yana kallon Baitul Maqdis me yasa Yahuda Baitul Maqdis suke kallo in sun tashi ibada su sai yake sha'awa yake fatar a juyar da shi daga Baitul Maqdis ya dawo yana kallon dakin Ka'aba to Allah kuma sai ya cika masa burinsa kad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha Allah a can gaba yace wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara a duk inda kuka kasance ku juyar da fuskokinku inda dakin Ka'aba yake ku kalla ku yi ibada ku kalla ku yi sallah sai annabi ya ji dadi da haka to shi Suhaib ana cewa yayi sallah al-Qibla biyu bayan an yi hijira an koma Madina yayi sallah yana kallon Baitul Maqdis sannan yayi sallah yana kallon dakin Ka'aba shi ma wannan malamai sun lissafa shi cikin falalarsa sannan falalarsa ta uku diyakin da annabi ya fita tare da annabi kamar yadda muka ambata a Suhaibu muka ce Suhaibu diyakin da annabi ya fita tare da annabi akwai yakin Badar shine mafi falala sai yakin Uhud yake biye masa sai kuma yakin Khandaq ga kuma sulhul Hudaybiyya duka Ammar ɗan Yasir duk ya halarta ya halarci sulhul Hudaybiyya wanda Allah ya jinjina ma duk wanda ya halarci wannan sulhu din. Annabi kuma yace wuta ta haramta ga duk wanda ya haramci ya halarci wannan sulhu. Sannan a yakin Badar Ammar dan Yasir ya taka rawar gani, yayi abun bajinta, yayi abun ayaba. Sannan kuma ya halarci yakin Yamama. Yakin Yamama kuma ya auku ne zamanin khalifancin Sayyidina Abubakar. Yakin Yamama anan ne aka yaki Musailima ko wanda yace shi ma annabi ne. Yanda ake yi wa annabi wahayi shi ma ana masa wahayi. Kawai dai annabi yana da babake rene inji Musailima. Shi yasa yace shi kadai ne annabi, amma su biyu ne fa aka aiko fa. Annabi annabi ne, shi ma annabi ne. Baya musanta annabcin annabi, to amma shi ma fa annabi ne. An raba ƙasa biyu an ba su. Su shi an ba shi rabi, annabi an ba shi rabi. Wai har aya ce aka saukan masa, ai mun karanta aya ko? Yace wai an saukan masa da aya jiya daddare. Me ce ce ayar? Ayar ita ce inna lana nisful ardi wa li quraishin nisful ardi walakinna quraishan qaumun ya'tadu. Wannan aya ce aka saukar masa jiya da daddare. Wai Allah ya saukar masa da aya cewa inna lana nisful ardi ku banu hanifa, shi ya fito da kabilar banu hanifa. To ku an kasa duniya kida biyu, an ba ku rabi ku kabilar banu hanifa. Wali quraishin nisful ardi, quraishawa kuma an raba an ba su rabi, tunda annabi daga cikin quraisha ya fito, to su ma an ba su rabi, kowa ya dau rabi. Su dau rabi banu hanifa shi, amma waye abin ke hannunsa? Shi Musailima. Quraisha su dau rabi, waye abin ke hannunsa? Annabi. Sai dai walakinna quraishan qaumun ya'taduna, sai dai su quraishawa mutane ne masu babaki, shi yasa annabi ya ce shi kadai ne annabi. To amma yana dan tsoro, yana yin abun nasa da tsoro, yana tsoron annabi, saboda ya ga annabi duk sanda suka yi gaba da gaba da mushrikai sai annabi ya nasara a kansu. To sai yake tsoron annabi. Sannan annabi da ya shigo garin Madina, Yahudawan da ya samu a cikin garin Madina bangarori guda uku, ya kulla yarjejeniya da su, banu Nadir, banu Quraiza, banu Qainuqa. Yahudawan Madina da annabi ya kulla yarjejeniya da su, suka saba duk annabi ya fidda su a Madina. Kaga wannan duk yana nuna karfin annabi da buwayarsa da isassa da daga taimako na Ubangiji. To wannan ya sa Musailima yake abunsa da tsoro. To sai zamanto zamanin annabi yana yi da taka tsantsan. Annabi na rasuwa shikenan, yanzu kura ta mutu, bari a yi wasan daji. A nan fa sai da awarsa ta bayyana sama da yadda kake tsammani. Ta bunƙasa ta shahara. Sayyidina Abubakar kuma ya ce wa Allah ya hada ni da shi in ba kai ba. Ya fiskantar masa da dakaru, suka je aka kwashe kwanaki ana yaƙarsa kusan kwana 40. Allah da ƙarshe ba da nasara wa ɓangaren musulmai, aka kashe wannan mutumi da ya yi da'awar annabta. To shi wannan Ammar ɗan Yasir ya halarci yaƙin Yamama, kuma ya taka rawar gani, a nan ne ma aka cire masa kunnensa ɗaya. Dan ya rasu ba shi da kunne ɗaya. A ina aka cire masa kunnensa ɗaya? A yaƙin Yamama, yaƙin da aka yaƙi Musailima aka kashe shi, a nan aka cire wa Ammar ɗan Yasir kunnensa ɗaya. To falalarsa ta ƙarshe wacce za mu karkare a kanta, wadda Imamu Ahmad ya fidda ita cikin musnad ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce, Ammar yake ba da labari cewa wata rana sun samu saɓani tsakaninsa da Khalid bin al-Walid, Allah yarda da shi. Khalid bin al-Walid mun san jarumi ne cikin jarumai na musulunci. To da saɓani ya haɗa su da Ammar ɗan Yasir da Khalid bin al-Walid, Khalid sai kausasa harshe akan Ammar ɗan Yasir. To sai Ammar ya je yana kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mun samu saɓani ni da Khalid bin al-Walid, Khalid bin al-Walid ya kausasa harshe a kaina. Da dai lokacin da Ammar ke kokawa manzon Allah, sai ga Khalid ya taho, sai zo ya tarar da Ammar yana kokawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da ya zo a gaban manzon Allah ma sai ya ci gaba da kausasa harshe wa Ammar, ya ci gaba da masa magana cikin zafi. Sai Ammar yake ce ya manzon Allah, ai ka gani ko? Kaga dama abin da nake kuka maka, kaga abin da nake gaya maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga kansa ya kalli Khalid bin al-Walid, sai ya ce masa, man ada Ammaran adahu Allah ومن ابغض امارا ابغضه الله حديثي ne ingantacce da Imam Ahmad ya fidda shi cikin musnad dinsa annabi yace duk wanda yayi gaba da ammar to Allah shi ma zai gaba da shi duk wanda ya kyamace ammar yake ammar shi ma Allah zai kyamace shi Allah zai ki shi anan sai jikin Khalid bin al-Walid sai yayi sanyi yace to tun daga nan inji Khalid bin al-Walid yake bada labari yace tunda manzon Allah yayi wannan maganar sai naji a duniya ba wanda nake kauna kaman ammar saboda kamar yadda muka yi ishara a baya amma a kissar sayyidina Abu Bakar sabon annabi ba abinda suke kyamata kamar fushin Allah da manzansa ba abinda suke so kamar soyayya Allah da yadda Allah da manzansa to shine Ammar dan ya Khalid bin al-Walid yace tun daga nan sai naji a duniya ba wanda nake kauna bayan manzan Allah kaman Ammar dan Yasir wannan kadan daga cikin falalar Ammar dan Yasir Allah ya dade shi Ammar dan Yasir zamu iya cewa yayi shahada a yakin Siffin ai mun san yakin Siffin ko yaki ne na cikin gida wanda ya faru tsakanin sayyidina Ali Allah ya dade shi da Muawiya Allah ya dade shi kaga ai yaki ne na cikin gida wanda ba a so musulmi ya shiga ciki yayi ta sharhi ya ba wani gaskiya ya kushe wani ba a so duk sahabban annabi kuma duk Allah ya yarda da su kuma sun yarda da Allah Allah ya musu wannan shaidar sannan kuma abokan annabi ne sallallahu alaihi wa sallam sun rayu tare da annabi sun ci abinci tare da annabi sun fita yaki tare da annabi sun dawo tare da annabi sun zauna da annabi a majalisinsa amma annabi bai taba kushe ɗaya daga cikin su ba tare da cewar annabi yayi isharar faruwar wannan abun hatta shahadar Ammar dan Yasir annabi wata rana ya wuce su ana gana musu azaba sai yake cewa ku yi hakuri ya iyalan Yasir an muku alƙawarin aljanna sai a ƙarshe annabi yake cewa Allah sarki Ammar wata jama'a ce wacce za ta yi fada ita ce za ta kashe shi za ta yi fada kuma ta ki a bata hakuri ta ki yadda ta ki sallamawa ita za ta kashe amma kaga annabi yayi isharar faruwar wannan abu to amma duk da annabi yayi isharar faruwar wannan abun bai kushe ɗaya daga cikin waɗannan sahabban nasa ba saboda mutane ne masu daraja a gunsa mutane ne masu daraja gurin Allah sannan kuma ba ma'asumai bane za su iya yin dade za su iya yin kuskure dadansu ya ninka ninkin ba ninkin na kurakuransu dadansu suna nan ɗaruruka dubbai miliyoyi ba iyaka dadansu kenan kurakuransu kuma ba su fi a irga su da yatsun hannu ba a ce ɗaya biyu uku a an samu ma kenan a ce ɗaya biyu uku huɗu kurakuransu ba su fi haka ba saboda haka yaya za a yi dubban kyawawa kuskure ɗaya biyu uku su rinjaye shi an gane bayanin nan ƴan uwa yanzu idan ka yi zunubi ƙwaya ɗaya za a rubuta ma zunubi goma ko zunubi ɗaya zunubi ɗaya amma in ka yi aikin lada ƙwaya ɗaya lada nawa za a rubuta ma goma to duka zunubansu nan ba su kai ya cikin yatsun hannu ba in ma sun kai ba su fi ba amma alkhairansu fa dubbai suna nan to ta ya za a yi ɗan zunubi ƙwaya ɗaya biyu uku wanda ma galibi in sun yi zunubin za ka ji an ce Allah ya gafarta musu إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم الله يتي إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان يكي مغانا دا صحبان النبي يتي للي ولن دا سكا جويا دا بايا سكا قدو أتكين كو صحبان النبي سبو دا انزو فجن داقا ببالي فيني أني غبادة غبادة مسلمي دا كافري مسلمي يجويا يا قدو da musulmai da kafirai an yi gaba da gaba babban laifi ne a musulunci musulmi ya juya ya gudu to ranar yakin Uhud an samu wasu da suka juya suka gudu to shine Allah yake mai da martani yace innal ladhina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani lalle waɗanda suka juya a guje cikin ku ku sahabban annabi ranan da jama'a guda biyu suka haɗu wannan rami na gudu innama sazallahumu shaitanu bi ba'di ma kasabu saboda mugunyan wani aiki da suka aikata na saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yayi umurni, an samu wasu da suka saba umurnin manzon Allah, sai Allah ya jarrabe su. Dama duk lokacin da aka saba umurnin manzon Allah, Allah zai